maudu'in wannan muhadara, wannan jawabi kishin ƙasa. Haka lamarin yake, ɗan uwa musulmi, Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa komi sababi. Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya sanya wa komi sababi. Idan aka samar da sababi, musabbabi sai ya samu. Sababin muƙoshi, mujiba majin yunwa, shi ne mu ci abinci, wannan shi ne sababi. Sababin muji ba ma jin ƙishin ruwa, shi ne mu sha ruwa. Mutum komin kafurcinsa, ko da ba yadda cewa akwai Allah ba, ba wai ya bauta wa Allah ta hanyar karkatacciya ba, a gabaɗaya ma ba yadda da Allah ba. Amma in ya bi sababin ƙoshi sai ya ƙoshi, in ya bi sababin da zai cire wa kansa ƙishin ruwa sai ya rubu da ƙishin ruwa. Komin inadinsa, idan ya tattalin abinci, ya yi noma, ya yi girbi, ya dafa abinci, ya ci, in sha Allahu ta'ala zai ƙoshi. Idan ya tattalin ruwa, ya sha ruwa, zai cire ƙishin ruwa. Wannan sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki a cikin bayinsa a wannan rayuwa ta duniya. Kuma komin imaninsa, duk ustazancinsa, idan bai samar wa kansa sababin ƙoshi ba, na abinci ko na ruwa, ba zai ƙoshi ba. Kawai don yana gadara da imani da ƙin noma, ko ya yi noman ya ƙi girbi, ko ya yi girbin ya ƙi dafa abincin, ko ya dafa abincin ya ce ba zai ci ba, saboda haka Allah na da iko ya ƙosar da shi, to in sha Allahu ta'ala ba zai ƙoshi ba. Wannan shi ne gaskiyar lamari. Saboda haka sababin ƙasa ta ci gaba shi ne kishin ƙasar. Haka sunnar Allah maɗaukakin sarki take, haka dukkan masu hankali na duniya suke fahimta. Sannan kuma mutum ya ji yana son ƙasarsa, wannan ɗabi'a ce mai kyau. Kuma akasari in bai zamanto duka ba ga mahankalta, kai idan ma hankali ya cika, to dole ne mutum ya ji yana son ƙasarsa. Da za a ƙaddara inda mutum yake, ƙasa ce matalauciya, ya yi tafiya ya je wata ƙasar da take cikin yalwar arziki, in dai akwai cikar ɗabi'a, akwai kyakkyawan hali, zai ji cewa akwai hanini tare da shi ne ya dawo ƙasarsa. Wannan shi ya sa mutanen kirki suka sifantu da siffar son ƙasa. Shamsuddin Imam Zahabi, wannan bujimin malami wanda ya zamani a ƙarni na 8 na hijirar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, mutafannini wanda ya bunƙasa, ya haɓaka cikin ilmin hadisi da fannonin hadisi su matsala da sauransu, ya haɓaka ya bunƙasa a ilmin alƙur'ani, ƙira'at da tafsiri da sauransu, ya haɓaka ya bunƙasa a ilmin usulul fiqh da ilmin fiqh da ilmin tarihi, ya haɓaka ya bunƙasa cikin rubuce-rubuce, yana da littafi ɗaya-ɗaya fiye da 200 da ya wallafa da hannu. Wasu littattafan duniya ce guda, daga cikin talifinsa akwai Tarihul Islam, yana nan kusan ya zarce mujalladi 40, kaya ne guda, sai mai ƙarfi zai iya haɗa su ya ɗauka. Daga cikin talife-talifensa akwai Siyaru Alamun Nubala, shi ma babban littafi ne. To shi Imamu Zahabi, wanda kuma mashhuri ne a duniyar sunna, ɗaya ne daga cikin almajiran Shekul Islam Ibn Taymiyyah, yana cewa cikin littafinsa Siyaru Alamun Nubala a mujalladi na 12, shafi na 18, ya yi magana yana mai ambaton abinda ake kira mahbubatun nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake son, so na ɗabi'a, so na ɗabi'a da ya dace da shari'a. Babu wani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi face ya dace da shari'a. Saboda haka Imamu Zahabi yace kana yuhibbu Aisha wa yuhibbu abaha wa yuhibbu أسامة يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل عهد ويحب وطنه ويحب الأنصار. محل الشاهد ويحب وطنه. إمام الذهبي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيئا ثم عائشة نانا عائشة ثم يكرمت حديث منذ الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يكرمت سيرا منذ الله صلى الله عليه وسلم وعلى التفن سيرا تبت زي فهم تشيوا زي غني أوروبور أفيلي شيوا نانا عائشة واتو ما تشي أبرسو ورمجنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنع النبي يحب أباها yana son mahaifinta na Aisha koda ko shi a ba sa son haka. Abubakar Siddiq babban abokinsa wanda tsakaninsu ba nisa in yayi yawa shekara biyu da rabi ko zuwa shekara uku da haka annabi ya girme shi. Kuma Abubakar Siddiq shi ne cikin baligai masu ƴanci wanda ya fara imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakabin da ya fi shahara da shi bayan sunan kunyansa Abubakar, domin sunansa na yanka Abdullah, amma dai wannan suna na kunya yarin da ya yi ɗaya sunan, saboda haka Abubakar Abubakar. Yana da babban lakabi da ya fi shahara shi ne As-Siddiq ko As-Siddiqul Akbar, mai yawan gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mafi girman mutum da ke gaskata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Abubakar a fili take ga masu nazarin alqur'ani, ga masana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da masu sani ga littattafan sira. Ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar maka da wannan shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira da umarnin Allah, bayan an matsa masa an kuntata masa ba tare da hujja ba daga kafirin Makka, annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira kuma a yanayi na ɓoye, domin a kaushewa wato sharri daga masharranta. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zaɓa ya zamanto abokin hijirarsa. Tare suka je wannan kogo da suka ɗauki wani lokaci, bayan al'amura sun ɗan kwanta daga baya suka kama hanya. Wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana cewa lalle Abubakar Siddiq abin so ne a wurin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wani abu da zai ƙara wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani uzuri ya same shi ba zai iya fitowa ya yi mutane limanci ba, Abubakar yake cewa ya yi limanci. Haka ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hatsari a kan dokinsa, ta yadda ba zai iya fitowa ba kuma cikin masallaci da ja mutane sallah, ya yi umarni da Abubakar ya yi mutane sallah. Haka nan lokacin da ya kwanta jinyansa, jinyar ƙarshe, jinyar da bai tashi ba, nan ma umarni ya bayar Abubakar Siddiq ya jagoranci mutane. Duka wannan kissa ta inganta ko kuma ta zo cikin Buhari da Muslim da sauran littafin hadisi. Sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yuhibbu Usama, annabi yana son Usama. Son Usama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a fili yake ga wanda ke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake karanta hadisai. Farko dai shi Usama ɗa ne ga ayyantaccen bawa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Haritha, saurayi ne da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya yi ta bashi jagoranci hatta lokacin da yake cikin jinya, wato a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ya tada wata runduna a ƙarƙashin jagorancin Usama ibn Zaid, wanda rundunar ba a zartar da ita ba sai bayan mutuwarsa lokacin da Abubakar ya zama khalifa ya zartar da abin da annabi sallallahu ta'ala wa sallam yake so abin sha'awa a cikin wannan runduna har da manya-manyan sahabbai har da babban abokin abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq da su umar da sauran manya-manyan sahabbai duk da yake usama a wannan lokaci shekarunsa 20 ne domin annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina usama yana da shekara 10 sannan annabi ya kara shekara 10 daga nan kuma ya koma ga ubangijin akwai gurare da dama da suke nuna matsayar ko matsayin usama ibn zaidin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu sibtayhi yana son jikokin sannan biyu sanannu hasan da husaini ko al-hasan da husaini akwai fa'ida a nan a larabci duk lokacin da aka bude sunan yanka alam da al kana da zaɓi biyu ko ka ambaci al din ko kada ka ambaci al biyu yayi duk mai suna al-husain kana da dama ka kira shi husain kawai duk mai suna al-hasan kana da dama ka kira shi hasan kawai duk mai suna al-abbas kana da dama ka kira shi abbas kawai yayi duk mai suna al-fadlu kana da dama ka kira shi fadlu kawai yayi wannan ka'ida ce ta larabci sananniya tabbatacciya soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan jikoki nasa kanana hasan da husaini wato jariyan kyasta da yake matukar kauna fatimatu zahara a fili take ga mai karanta hadisin manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma sirar manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sanna annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbul halwa halwa yana son halawa abinda zamu kira da mace halawa alawar nan da aka sani duk da wata kila alawar mu da muka fi amfani da ita ce alawar da muka sani kawai haka to amma larabawa harkar halawa suna faɗaɗa ta suna yin ta kala kala duk wanda ke ziyartar kasashen larabawa ya san irin yadda suke damuwa ko suke bawa harkar halawa ko abubuwan zaki muhimmanci sosai suna yin su da abubuwa daban-daban kowanne ne dai daga cikin halawa dole a samar da sukari kuma mutane su suke tsara su saboda haka yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awarsa naturally halawa alhalwa halwa'a ko alhalwa wal asal haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zuma wani abu ma da ya kamata a fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai sauki mutum ne mai raha da sahabbansa mutum ne mai iya haƙuri ya jure da zama da mutane daban-daban masu halaye daban-daban waɗanda imani ya haɗa su akwai wani mutum da ake kiransa himar cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam himar jaki ai ba wani damuwa bane larabawa sukan kira mutum su sanya wa ƴaƴansu jaki da wata ma'ana na kyakkyawar ma'ana har jaki yana da haƙuri ana hidimomi yana fa'idantar da mutane kada ka dube shi a matsayin jaki kawai a hausance yana da fa'ida wani lokaci su sa wa ƴaƴansu damisa namir ko ɗan damisa numair mun taɓa yin wani shugaban ƙasa a nan duniya a ƙasashen laraba da ake kira numair ko kuma ja'far ɗan numair mun taɓa yin wani shugaba daga cikin shugabannin larabawa da ake kiransa asad ko hafiz ɗan asad mun taɓa yin wani shugaba ko wani sarki daga cikin sarakuna ƙasashen larabawa mai suna ɗan zaki fahad akwai shi to saboda haka shi himar yana daga cikin sahabbai masu ɗauke da imani da yawa amma mutum ne mai raha yana da ƴan abubuwansa daban bayan raha amma dai duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana haƙure masa daga cikin irin abubuwa da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san annabi na son zuma a lokacin da annabi ke bukatan zuma yana iya fahimtar haka to shi kuma ustaz ne ba kuɗi abinda yake wani lokaci yakan je kasuwa ya sai zuma in ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san annabi yana karɓan kyauta in abinci ne ya ci ya ba wanda yake so ya ci in abin sha ne ya sha ya ba wanda yake so ya sha in ya karɓo zuma ba shi in ya zo sai ya ce wa annabi ga zuma kyauta saboda haka annabi zai karɓa ya sha ba wanda yake so ya sha to kamar da na ga muku ustazu ustazu ne ba kuɗi saboda haka bayan kwana ɗaya kwana biyu sai zai samu annabi ya ce to ya rasulullah zuman nan da aka sha dai zuma ce ta bashi sai a kawo kuɗin a kai wa masu zuma to annabi sai ya dariya ya cire kuɗi ya bayar wani daga cikin aikin himar to saboda haka himar bawan Allah ne mumini Allah gafarta masa Allah ya yarda da shi insha Allah yana cikin yardaddun Allah yana cikin ya aljanna insha Allah ta'ala saboda haka annabi na son zuma asal kayan zaki ne naturally da ake samu wata dabba take samar da shi kudin zuma sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa yuhibbu jabal uhud yana son dutsen uhud uhud din nan dutsen uhud mai tarihi da ma zuwa madina suka san wannan dutse yana arewa da madina ko yana arewa da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masallacinsa wannan dutse yana son annabi yana son musulmi musulmi suna son sa annabi na son sa sannan mahallu shahid din mu wa yuhibbu watana annabi na son kasar wannan shine mahallu shahid saboda haka son kasa wata sifa ce daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya fahimtar wannan cikin hadisai da dama kuma kamar yadda nace dukkan mutum mai kyakkyawar ɗabi'a mai cikakkiyar hankali zai ji yana son ƙasarsa sannan annabi yana son ansar ansarawa dai da aka sani daga cikin hadisai da suke tabbatar mana da wannan akwai hadisin sahabi mashhuri sananne Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito da waninsa Anas bin Malik yana cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza qadima min safarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya dawo wato ya dawo Madina min safarin daga wata tafiya fa nazara ila jiduratil madina ya hangi gine-ginen Madina ko ya hangi katangogin Madina aw ba'a rahilata aw ba'a rahilata ay asra'a rahilata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya rahilata a bar hawarsa wacce take ko raƙumi ko taguwa raƙumi ko taguwa da ake hawa ita ake kira ar-rahila a larabci to yakan sanya ta ta yi sauri domin ta samu isa gida da wuri wa in kana ala dabbatin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan wata dabba dabba a larabci dabba da ake hawa a larabci ɗayan abu uku ne ko doki ko alfadari ko jaki dukansu kuma lokaci zuwa lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawansu idan yana kan raƙumi ko kan taguwa aw ba'aha bi ma'ana asra'aha sai ya sanya ta ta yi sauri ko ya sanya shi ya yi sauri idan kuma ya kasance akan doki ne ko akan alfadari ne ko akan jaki ne harrakaha sai ya motsa wannan dabbar ta yadda nan ma za ta yi zabura ta yi sauri harrakaha lihubbiha sai ya motsa wannan dabba lihubbiha saboda son Madina saboda irin yadda yake son Madina me yasa yake son Madina saboda Madina ita ce ƙasarsa ita ce mazaunarsa maluma da suka yi wa Sahih al-Bukhari sharha da daddunsu da kuma na tsakiya da daddunsu irin su Ibn Battal al-Maliki kusan cikin shahararru wanda suka fara wa Sahih al-Bukhari sharha Ibn Battal wanda ya rayu a ƙarni na biyar cikin ƙarni na biyar na hijira ya rasu da kuma wanda suka zo daga baya kuma suka yi sharhin da kusan kafin su yi ba wanda ya irin nasu saboda sun haɗa ilmomin magabatansu
suka hada da kuma irin baiwa da ilmi da tsananin fahimta da Allah madaukakin sarki ya ba su shine al-Hafiz Ibn Hajar a cikin littafin sa Fathul Bari kuma bayan shi akwai hatta akwai ma sharhin Buhari da ake kira Fathul Bari kafin na Ibn Hajar kai ya cewa wannan suna na Fathul Bari da Ibn Hajar ya sawa sharhin sa na Buhari aron sa ya dauka daga wani wanda ya gabace shi Ibn Rajab Ibn Rajab shi ya fara sanyawa sharhin da yawa Buhari ko ya fara amma bai karasa ba da Fathul Bari sannan kuma ga Ibn Rajab al-Hanbali sannan shi Ibn Hajar wanda yake shine mashhuri da ya fara sharhin daga farko har karshe da ma wasu wanda suke sawoyin Ibn Hajar ko na kasa da shi kadan da suka zo bayanin wannan hadisi sun tabbatar da cewa hadisin yana nuna mana mashru'iyyar kishin kafa abinda Hafiz Ibn Hajar yace a lokacin da yake sharhin wannan hadisi shine wa fihi dalalatu ala fadl al-Madina a cikin wannan hadisi akwai hujjar wato nuna ko tabbatar da irin darajar da Madina ke da ita domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya hango Madina ya hango juduratul Madina aw da'a rahilata wa in kana ala dabbatin harrakaha wannan nuna mana lalle Madina tana da wata kima ta musamman a idon annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tana da wata kima ta musamman a idanun shari'a sannan Ibn Hajar ya sake cewa wa fihi a cikin wannan hadisi ya razu مشروعية حب الوطن وفيه مشروعية حب الوطن هل أنزو أتكين وانا حديثي أكوي مشروعية أكوي شرعا توا نصن كفا واندشيني معنا كيشن كفا والحنين إلي دكما واتو sanya zuciya cikin sa ma'ana zuciyar mutum ta allaku da shi taratayi da shi taji tana son sa akwai hadisai kamar da muka ce banda waɗannan hadisai misali sahabi ƙwararre wanda aka masa laƙabi da turjamanul Qur'an Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito hadisi za a samu wannan hadisi wurin sunan Tirmidhi da wasu hadisan da isnadi sahihi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك أرانا الهجراك لو كتند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفت يبر مكة يا جيو يا كل مكة يا متى ما جنا yace ya makka ma atiyabaki min baladin wato babu wata ƙasa da ta kai ƙasarki daɗi da kyau da daɗi a gare ni ma atiyabaki wannan siga ce ta ta'ajjub abin mamakin irin kyawunki a matsayin ƙasa irin burgewarki a matsayin ƙasa wa habbaki ilayya abin mamakin irin yadda nake matuƙar ƙaunarki ولولا أن أخرجوني قومي بعدهم متانينا سنتيل الثامن في تاباسوسك في الدني إن تبت رمك مكة لما سكنت غيرك دابا ظننا وتك أصابا كما باينك دعتك إنك ذنتي قبل الزمان وأن فتا فتاني نبايد زيني وأن حديث ينا نون كيشن كسا ينا نون سون كسا na'am yana son ƙasa irin wannan hadisai ne manyan malamai suka gani haka suka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yuhibbu watana akwai hadisin da Imam al-Bukhari da waninsa suka ruwaito wanda nana Aisha take cewa qadima rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam al-madinata وهي أوبأ
ardillahi azza wa jalla. Nana Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa Madina, yazo ya tarar da Madina a matsayin mafi kasar Allah, daga cikin kasashen da Allah madaukin sarki ya shimbida, wani tafi yawan annoba kasa aka samu wani wuri haka, sai ta samu cututtuka, ciwon kai, wane ne cizon malaria kamar mu ne kasashen Afirka ta yamma, mun fi kowa da kasashen Afirka ta yamma da wasu kasashen Afirka ta tsakiya, kusan mun fi sauran wurare fama da musibar menene malaria, cizon sauro. Za ka je wata duniyar ba maganar sauro, kace kana jin malaria ma duka sai a dauke kamar mai kanjamau, ko nan cikin Saudiya ka ji, ko Masar ka je kace kana da malaria shikenan, kuma sai da daukar kamar wani ne wanda ya zo da sida, kawai ba san abin ba, ba su da shi. Mu dai kam mun saba, ba matsala, don ka ce kana da malaria ma ba wanda zai damu da kai, domin abin ya zama ruwan dare gama duniya. To Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da suka yi hijira da sahabbansa muhajirun zuwa Madina, sun tarar da Madina au ba'u ardullahi azza wa jal. Nana Aisha tace fashtaka Abu Bakr, sai mahaifina Abu Bakr ya kamu da rashin lafiya. Qalat faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nana Aisha tace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. وانا شين محل الشاهد النبي الدعاء يسوس كان شئ بنجي جنسا يتي يا الله كثو يدمو مدينة دومين كازو وري كما أكتشيز بوانا يونا كنشي بوزو أننا كنشي با مغانا كما أصوانا ورين كما هكما الهلي كما واندكي تكين كسا كما تأتينا سون كسا. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan ya dauki matakin farko, matakin da ya kamata a dauka domin kada a samu matsala. Kana cikin ƙasa kuma kana jin baka son ƙasar, wannan ba dabi'a bace kikkiawa. Nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangijinmu habib ilaina almadina, ka cusa soyayyar Madina cikin zukatanmu, ka hubbina Makka kamar yadda muke son ƙasar mu Makka wanda muka baro kwanan nan, aw ashadda ko ma cusa mana son Madina fiye da yadda ma muke son Makka. Daga nan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yiwa Madina addu'a. Kenan mutumin kirki zai yi wa ƙasarsa addu'a, zai so ta, zai mata addu'a, zai mata fatan alheri, ba wai zai yi sha'awar ta rushe ba ko ta kone ba, shi in zai samu biyan bukatar shirye yake yana kan iyaka a matsayinsa na custom, a matsayinsa na wani jami'in tsaro, idan za a bashi miliyan goma a shigo da duk makaman ma da zuwa za a zo a halakar da iyayensa da ƴaƴansa da kakanninsa, shi dai ba na da miliyan goma ba na naira ko miliyan goma na dola, shikenan ya ishe shi. Wannan ba shine halin mutumin kirki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da addu'a yace wa safiha, kamar da ita guri mai lafiya. A wata ruwaya wata sahiha lana, ka lafiyantar da ita gare mu. Wa barik fi muddiha, sannan ka sanya albarka cikin mudunta, kayayyakinta da ake siya ta hanyar mudu na abinci, su dabino, su abin nan abin nan, su alkama da sauran kayayyakin abinci, ka sanya musu albarka. Wa sa'iha, ha kayayyakin su da ake siya ta hanyar sa'i, wato ta hanyar sikeli ko ta hanyar wani abu da ke bada yawa, shine kamar abin da muke kira mudu da Hausa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki addu'a yace wanqul hummaha, wannan zazzabi da ake samu a cikinta ka cire wannan zazzabin, ka cire shi. Waja'alha fil juhufa, a zamanin Annabi a wannan lokaci a juhufa akwai wasu mutane kangararru, masharranta, maƙiya addinin Allah, maƙiya Allah maɗaukakin sarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan humma,
wannan zazzaki na Madina dauke shi daga nan ka kai shi wajen mashararanta ta yi wannan zaman to aya gare su irin waɗannan nassoshi suna da yawa shi yasa sau da dama a cikin hadisai ko cikin ayoyin alkurani za ka ga cewa an haɗa son harkar ƙasa da harkar dukiya ko harkar rai ai ba wani mai hankali da ba zai so ransa ba da zai so ya rabu da ransa ba mai hankali da zai so ya rabu da dukiyarsa haka in ba dai kokari yake ya zuba jari ba ko jarin lahira ko jarin duniya wannan yana gwada mana kenan ashe ƙasa tana da muhimmanci sosai misali Allah madaukakin sarki Allah rahma yana cewa cikin suratul nisa ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم ما فعلوا إلا نعم وإذا لا أتيناهم من لدنا جزاكم الله خيرا آية فرقوا ما تأشم محل الشاهد قال لنا مغانا ينا مغانا هالا ينوسو واندين ين الدين انسو بيكيا كاوبا بيتاك كرايا كاوبا يتي ولو أنا كتبنا عليهم دامو انجي الله كتبنا عليهم دامو ربو تامسو موجب تامسو مچه an iktulu anfusakum ay iktulu anfusakum ku kashe kawunan ku haka kawai mu kawo doka mu ce to kowa ya dauki takobi ya sare dan uwansa kaga mutuwa kenan fa nan cikin masallaci yanzu a ce to shikenan kowa ya zare takobi duk wanda ya gani kawai ya sassare shi ai kiyama ta tashi sai masu imani za su yadda da Allah irin wannan yanayi ko ba haka ba kar ku manta an umarci bani Isra'ila a yi da irin wannan lokacin da suka bauta dan maraƙi Allah ya ce to kashe kawunanku da za ku yi wannan ita ce hanyar tubarku kadai in kuka yi haka Allah zai karɓi tubanku kuma dole haka kuka yi to amma mu duk an sauke mana irin wannan nauyi Allah ya ce walau anna kasabna alaihim lallai da mu za mu wajabta musu mu ce da su ku kashe kawunanku a yukhruju min diyarikum wannan shine mahallin shahid ko mu ce ku bar gidajenku ku bar kasar kowa ya zama dan gudun hijira anan ana guda mana cewa yadda kimar mutum ya zanna a raye haka yake kimar ka menene ka kasance a cikin kasarka musibar a ce yanzu za a raba ka da ranka kana ji kana gani musibar da kusan dai take da a ce za a riba ka da kasarka kana ji kana gani mahallu shakil din kenan walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba mai aikata wannan saboda irin nauyin sa sai dan kadan daga cikin su to ba mu rubuta musu wannan ba abinda muka rubuta musu duk za su iya ɗauka shine su yadda ni ne abin bauta ne kaɗai su tsaye da sallolin nan biyar su ba da zakka ga wanda Allah ya wace musu dukiya su yi azumin ramadan ga wanda suke lafiyayyu su yi aikin hajji ga wanda suke da damar su je su yi aikin hajji saboda haka walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita to haka nan akwai wata ayar cikin suratul baqara da take nuna mana a cikin kissar isra'ilawa banu isra'il da take nuna mana cewa lalle a raba ka da kasarka ko kana ce babba a raba ka da kasarka babu shakka wannan dalili zai sa ka daura damarar yaki yakin da yana daga cikin natijarsa ko a yi rai ko a mutu Allah madaukin sarki yana cewa alam tara ila almalai min bani isra'ila ko alam tara ila allazina alam tara ila almalai min bani isra'ila min badi musa
alam tara ila almalai min bani isra'ila
Allah madaukin sarki yana gawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam labarin wasu isra'ilawa a zamanin wani annabi daga cikin annabawan isra'ilawa da ake kiransa Shamuel ko Shamun waɗannan mutane wasu jama'a daban da ba su ba sun zalunce su sun zo sun fidda su daga gidajensu daga ƙasarsu sun bai da su ƴan gudun hijira saboda haka suka juya ga annabinsu annabi Shamuel ko annabi Shamun ko annabi Sam'un saboda haka suka ce ya kai annabin mu naɗa mana komandan yaƙi za mu yi yaƙi domin mu kwato ƙasar mu Allah ya ce alam tara ila almala'i min bani isra'il min ba'di musa baka sani bane baka gani bane abin da ya faru ila almala'i ga wasu jama'a min bani isra'il min ba'di musa daga cikin isra'ilawa bayan mutuwar annabi musa alayhi salam إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لوكتين سوكا غاوا النبي نسو كسامو منا كوماندا كنقا منا كوماندا وني سركي دا زي جاغورانشي مو ياكي نقاتل في سبيل الله زامو ياكي تشكين تفركين الله اشي ياكي دومين كواتو كسا ملكركا شي ما ياكي في سبيل الله wannan shi yasa hadisi ya inganta hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Amr hadisin wato Sa'id ibn Zaid wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim da sauran masu ruwayar hadisi suka ruwaito shi wani lokaci da tsawo wani lokaci da rashin tsawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidu ومن قتل من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد duk wani wanda aka kashe lokacin da yake kare dukiyarsa aka kashe shi saboda yana kare dukiyarsa, wannan shahidi ne a wurin Allah. Wa man kutila duna damihi ko duna nafsihi, wanda aka kashe shi lokacin da yake kare kansa ko yake kare jininsa, to wannan shi ma shahidi ne. Wa man kutila duna ahlihi, haka nan wanda aka kashe shi lokacin da yake kare iyalansa, mutuncin iyalansa, matarsa ko ƴaƴansa, wani zai zo ya ƙetare iyaka kansu, aka kashe shi saboda kare su, shi ma wannan shahidi ne. Saboda haka wannan Isra'ilawa suka ce a sanya musu sarki, nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu, qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillah waqad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Kun da wajen da suka baya annabi Shamuil ko Sham'un ko Sam'un yace da su, fa hal asaytum, ba ka gani yayi kusa, in kutiba alaykumul qitalu, idan aka wajabta muku yaki ku kasa yin yaki, alla tuqatilu. Suka ce muna da hujja, muna da abin da zai tura mu ya zaburar da mu mu yi yaƙin nan, ta kaka za a ce ba za mu yin yaƙi ba, mutum ƙari wa'in abokan gabanmu. Alhali waqad ukhrijna min diyarina, alhali an kore mu daga ƙasarmu, daga gidajenmu, wa amna'ina daga ƴaƴanmu. Kenan mahallu shahid, rasa ƙasa ko ƙimar ƙasa wato na da muhimmanci sosai. Idan za a rasa ƙasa ko domin kare ƙasa, ashe za a yi yaƙi, kuma yaƙin ma za a kira shi menene? Yaƙi cikin tafarkin Allah maɗaukakin sarki. Kamar da muka ce irin waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin suratul baqara, har yanzu aya kuɗin da Allah yake ce wa idh akhadna mithaqakum la tushrikuna bi ma'akum. Na'am, daga cikin alƙawari da Allah maɗaukakin sarki ya danƙa wa Isra'ilawa ya ce su riƙe, kada su yi wasa da wannan alƙawari, shi ne rashin su kashe wani ba tare da haƙƙi ba, kada su kashe junansu ba tare da haƙƙi ba, kada su fidda junansu daga gidajensu, daga inda suke, ba tare da haƙƙi ba. Wa idh akhadna mithaqakum, ku tuna lokacin da muka danƙa muku alƙawuranku, muka karɓi alƙawuranku, mun ba ku akan ba za ku yi ba, ko kuma kun karɓa akan za ku bi umarninmu. La tasfikuna dima'akum, ba za ku kashe, ba za ku zubar da jinannan junanku ba tare da haƙƙi ba. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, ba za ku fidda junanku daga cikin gidajenku ba. Kaga duk an haɗa waɗannan, ashe zafin a kashe mutum, zafin sai yana daidai da alala sa mutum ƙasarsa, alala sa mutum mazauninsa. Hujjojin nan sun ishe ku ko muƙara? Tun da muhadarar awa ɗaya ce, ko wannan ma ya isa. Saboda haka kishin ƙasa wani abu ne da ya zama wajibi, kuma kamar yadda muka ce sababi ne na ci gaban ƙasa. Duk wanda ya riƙe sababin nan, ƙasar za ta ci gaba. Kuma in baka riƙe wannan sababi ba, komin addininka a fili, kamar yadda ake cewa wai Najeriya ta fi kowace ƙasar duniya kulawa da addini, musulminsu da kiristocinsu, wannan zahiri haka yake. Domin a Najeriya ne a kasuwa za a kira sallah, ba in baka je kai sallah ba wanda zai maka magana, amma kowa ko da ya rufe shagonsa, ko ya sallah dai, ko da kame-kame ne haka dai a bakin shagonsa, lokacin ba zai wuce ba a ce bai sallah ba. Da wuya ka samu irin wannan a wasu ƙasashen duniya, kuma ko masu coci ma harguwa ko ta ina za ka riƙa jin abin ko ta ina. Amma kuma gashi nan ga halin da muke ciki, ashe ba mu riƙi sababin ci gaban ƙasarmu ba. bari mu baku misali da sabuwar China. Sabuwar China ta kafu a 1949 a gargashin jagorancin Mao Zedong, mulhidi dan communist wanda bai yarda akwai Allah. Amma kuma dukan shi da magoya bayansa sun yarda da kishin ƙasa, sun riƙe sababin gina ƙasa da ci gaban ƙasa. Ashe ba ku gani ba, daga shekarar da aka kafa sabuwar China ƙarƙashin jagorancin Mao Zedong 1949 zuwa yanzu 2021 ba ku ga cewa ƙasa China ta ci gaba ba, ta ci gaba ko ta ci ba? Ta ci gaba. Ko ba Amerika dolensa ya ce China ita ce ta biyu, idan wani ba Amerika ne ta yi ma ya ce maka China ita ce ta ɗaya a duniya a kowane fanni na cigaba. Saboda haka sunar Allah ce, kamar da muka yi bayani, mutumin da ya tara kuɗinsa, kuɗin mota, yana iya sayan mota ko da ba ya da imani. Mutum kuma ko kwana sallah yake yi bai tara kuɗin mota ba, babu ta yadda zai iya sayan mota domin bai ɗauki tabari ba. Saboda haka dole mu zamanto masu kishin ƙasa. Kuma kishin ƙasan nan kowa na da ikon ya yi shi, kowa na da iko ya yi shi. Yau kwana shida kenan da suka wuce, cikin masu fatawa wani ya buga min waya, ina fahimtar mutumin nan imani ne ya tunkuɗo shi, amma kuma na tare da jahilcin sanin muhimmancin kishin ƙasa, wanda wannan kusan ita ce babbar musibar mu a wannan ƙasar. Yayi wata tambaya abun yabin mamaki, kuma sai da suna ai an taɓa bada ma wata ƙista, an samu wasu gurbin mutanen kirki masu ƙoƙarin dawo da mutane kan hanya masu sunna, aka ce sun je wazi wani gari. Mutanen akwai masu son addini cikinsu, amma kuma suna cike da jahilci da rashin sanin wasu abubuwa muhimmai. Bayan an gama wa'azi dare ya yi, sai su kira shugabanni suka ce, to mu a nan garin da yake muna nan da yawa, gama son mata, muna da mata ala suna kan aji a taɓa, saboda ko kawai ma akwai ala suna, ta gadi abu ya zama shirfe domin ana maganar zina. Bai bambancin ka yi zina da abin nan da kafura da kuma musulma, duk ɗaya da duk muni ne, duk abin nan ne. To saboda haka wannan bawan Allah ya mini waya yana tambaya, ya ce akaramu kalla ina da tambaya, mu muna kan wani babban kogi, ta wannan kogi muka yi lodin jarkuna na mai muka yi ƙasa maƙwabciya. Abin da ya dame ni shine ba ma gaya wa custom gaskiya, bisa ga al'ada idan muka yi lodin wato jarkuna ake cewa ko, to jarkuna 180 ko 200 abinda muke gaya wa custom, muke gaya musu aika musu shine jarka 70 ko jarka 80, kuma jarkokin nan ko ta jarka ko kuɗin da za mu ba wa custom. Saboda haka abin yana damuna, wannan aiki da muke yi ne matsayinsa, muna wa custom ƙarya. To wannan dai maganarsa ta yi kama da karuwan alisuna. Na ce masa jara kuna man me, ce Fetur, ce to wannan sana'ata ku mai sunanta, kun kasan sunanta? Ya ce sumogalin kenan mala a karamakalla, sumogal. Sha sumogal. Simogal ɗin nan kam da yardan gwamnati kuke yin sa? Ka ce ai gwamnati ba ta so. Ce to ka kai a yanzu ba maganar kai wa custom gaskiya ba ne tukunna, kai sana'ar taka ko sana'ar taku ne ɗungurungun, ita kanta haram ce. Sannan kuma ina tambayar ka, custom ɗin nan da kuke kai musu, inda kuka ce musu jara kuna 80 ne kuke ɗauke da su, in kuka kai musu kuɗin jara kuna 80 wanda kuna zuwa dama ba bincike, tun kuna can garin ku dama ku riga kun yi wannan, an yi solving wannan problem, da kun je kawai wucewa za ku yi. In kun je suna ba ku receipt ne yanzu sun karbi kudinku na jira kuna 80 don a ba ku izini ku wuce da su suna ba ku receipt na gwamnatin Najeriya. Suka ce ai ba magana receipt. Na ce to da ku da custom din nan dukkan ku kun zamanto mudirmai. Kun zamanto marasa kishin kasa masu rusa Najeriya. Kun kasance masu yin abin kunya. Custom sun fi ku yin abin kunya. Domin custom su suke da uniform, su suke dauke da alamar Najeriya. Kamar da yan sanda suke dauke da alamar Najeriya, sojoji suna dauke da alamar Najeriya, suna da uniform. Kana ganin uniform din dan sandan Najeriya ka san wannan Najeriya ka gani. Kana ganin custom din Najeriya ka san Najeriya ka gani. Amma ta yiwu mazauni ne haka ordinary ba ya da uniform. Wataƙila sai ka ji irin maganar sa ko ka tambaye shi ya maka bayanin cewa kai shi kai dan Najeriya ne. Ba ku fahimtar haka yanzu ƙungiyarmu ta jama'atu Exalted Bid'ah wa Iqamatu Sunnah. Da ɓangarorin tafiyar da wannan ƙungiyar. Akwai ɓangaren 'yan agaji. Waɗanda suka ɗaukan makansu yi wa addini hidima, da yi wa al'umma hidima. Ga sunan ma suna yi na cikin masallaci. Suna da uniform. Daga can nesa in ka hangi uniform ɗin memban jama'atu Exalted Bid'ah wa Iqamatu Sunnah mai agaji, za ka fahimci cewa wannan memba ne na jama'atu Exalted Bid'ah wa Iqamatu Sunnah. Idan kai kana ƙaunar ƙungiyar, za ka ji ya baka sha'awa. To kaddara wata rana kana wucewa. Allah ya sauƙaƙe ka ga mutum da irin wannan uniform a cike duk ya cika ka'ida ba discipline ba zai iya ce masa kai laifi ta wannan ɓangare. Amma kuma ga taran sigari ko ga kwalban giya a hannunsa ko ga kokon burkutu a hannunsa ya zaka ji kada kake son ƙungiyar Izala. Hankalinka zai tashi tabbas ba sai an tsaya ana wani dogon buri ana wani dogon tunani ai istinbadi ba ka san cewa wannan mace amanan ƙungiyar Izala ne. Haka nan custom da zai karbi kuɗi domin kayan da gwamnati ta haramta ya wuce ya wuce ko domin kayan da gwamnati ta haramta ya shigo ya shigo kamar abin da ke faruwa a manyan titunan mu har da ƙananan. Kaga ɗan sanda da uniform ɗin ɗan sanda ko soja da uniform ɗin soja yana karɓan kuɗaɗe a hannun direba. Wasu ma saboda rashin kunya da cin amanar Najeriya da cin amanar al'ummar Najeriya har da zan suke fafewa idan sun karɓi kuɗin akwai buƙatar canji su ba da canji. Ido na ganin ido wannan ana kiran su maciya amanar Najeriya. Da alƙale za su nemi shawaran iri na zan ba su shawaran a riƙa yanke musu hukuncin kifa ta'zira. Masu yin wannan suna aikin kishin ƙasa? Ba kishin ƙasa. Direban da zai yi lodin tun daga nan tasha ya tanadi ɗan kuɗaɗe naira 50-50 ko naira 100-100 don duk gear da ya je ba ma tare da an tambaye shi ba ya miƙa. Wannan ba ya da kishin ƙasa. Yana daga cikin masu cin amanar ƙasa. Ba daidai ba ne. Direba ya ba wa lalataccen soja kuɗi kafin ya wuce. Ko ya ba wani lalataccen ɗan sanda kuɗi kafin ya wuce. Wannan ana kiransa cin amana. Kuma idan muna wannan, wannan shine aikinmu. Babu ta yadda za a yi ƙasar mu ta ci gaba. Muna da ikon bari, muna da ikon bari. ‘Yan sanda da sojoji masu cin amanar Najeriya suke karɓan hanci ido na gani ido, suna dama su bari. Kamar yadda mashaya giya suke da daman su bari, maƙaryata suke da daman su bari. ‘Yan kidnapping suna da daman su bar kidnapping, suna da daman su bari. ‘Yan fashi da makami suna da daman su bari, suna da daman su bari. Barayin bayro suna da daman su bari, suna da daman su bari. Dukkan wani mai sabon Allah yana da dama ya bar wannan sabon Allah. Mu bi abin da ke rubuce constitution din Najeriya din nan 80 ko fiye da 80 cikin 100 daidai ne. Kuma dama larura ce ko wace ƙasa ta mata constitution kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hijira zuwa Madina ga musulmi ga Yahudawa ga wasu masu bautan gumaka a gefe-gefen Madina ga kuma kabilu manya-manya irin su kajirar da sauransu sai da ya sa aka sai da rubuta constitution da ake kira harshen musulunci wasiqatul madina ga dokokin da za a zanna karkashin daular madina daular islama ta madina ku yahudawa ga haƙoƙinku a rubuce wannan wasiƙa tana nan cikin littattafan sira sirat ibn hisham da sauran duk littattafan sira za ga wannan wasiƙa wasiqatul madina constitution da annabi ya rubutawa al'ummar musulmi a daular madina lokacin da ya kafa daular nan bayan hijira kowace ma'aikata tana da ƙa'idojinta soja suna da ƙa'idojinsu a rubuce idan ana son najeriya ta ci gaba to dole a bi su bin sun kuma shine kishin ƙafa idan wani ya ce ai albashin da ake bani a matsayin ɗan sanda ba a isa na ka bar ɗan sanda ka je kama dako musamman ma yanzu harkar noma ya faɗa ka je ka buɗe noma rani amma haramun ne ka ci gaba da zama wannan wuri kana cin amanar najeriya kana cin amanar ɗan najeriya ba daidai ba ne wani sauran minti nawa to ina ga lokaci ya yi ta yi muna da abin faɗa da yawa bayan wannan amma mun faɗi jawharin abin da muke son mu faɗa maudu'inmu shi ne kishin ƙasa sababin ci gaban ƙasa shi ne kishin ƙasa kowa inda yake zamanto mai kishin ƙasa muna kuma kira ga ɗaliban ilimi masu wa'azi da sauran masu yaɗa harkar labarai da sauransu kowa da kowa ya fahimci cewa idan ba mu riƙi wannan sababi ba kullum muna cikin mushkila ku dubi yanzu makamai da suka cika Najeriya saboda jami'an tsaro da suke kan iyaka ba sa kishin ƙasa kowa maslahar kansa yake gabatarwa akan babbar maslaha kuma abin da yake wajibi akan ka shine duk lokacin da maslahar ƙasa da maslahar al'ummar ƙasa tai karo da maslahar ƙashin kanka kai dole ne ka jefar da maslahar ƙashin kanka ka tabbatar da babbar maslaha wannan shi ake kiransa kishin ƙasa muna roƙon Allah ya tausaya mana wannan ƙasa ta mu ce idan ba mu gina ta ba aljanu ne za su gina mana ita ba mala'iku ne za su sauko su gina mana ita ba mu ne za mu gina ta in mun so muna da ikon gina ta sababi kawai za mu ɗauka kuma sababin ba zai gagare mu ba hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din na'am
muna godiya Allah ya saka a kai ne kuma ɗan uwa wannan sako ne da kamar wani jama'a da za ta fi ce wani kamar da su na ƙasa majalisar malamai shugabannin malamai da wannan kungiya sun yi ma wannan abubuwan da su ya tare da wani daga shugaban kungiya da kama da wata a wata Abdullahi Bala Lau muna da mata shugaban da ya zama bai kuma da ta gari Allah ya zama wannan sako ya ce da ruku da ruku da sako da kowace na wannan kama sauri a social media da wani jama'a ku san da wannan bai shiga ya rasa kowace har ya shiga kunnan wani da ake so shi ma Allah ya zama Allah ya zama sai bukatun nan mala ko ruwa Allah ya zama kuma cewa akan wata ruwa an ce suna ne kwana bakwai ake kuma an kara sati na kudu to ake sati na farko har sati uku da suka wuce ba samu abin ya kawo ba sai a nan hudu ko a nan biyar to ya zan ya kawo ba to alhamdulillah in yayin ka ai ba damuwa ko bai yin kawo ba ko domin shi abin yanka na suna ragunan biyu da ranar miliyan ko ragunan da ya zama shi suna ce daga cikin suna ne mamba da suna da wasu sabbin inda hali in ba da hali ba ko na shi ba wani abu kuma ba za a ce wannan zai yi wa yaro albarka ko wani abu ba ko mai kuma ana da shi sai a yi
namiji aika mata raguna biyu, mace aika mata rago ɗaya, ba kamar da wasu ke cewa mace ce dukiya za a yanka kowa rago za a yanka lafiya ga namiji in aka samu raguna biyu yana da kyau, mace in aka samu rago ɗaya yana da kyau. Satin farko ba a samu ba a samu a satin na biyu a satin na uku sai ya yi ko sun ce daga nan sai ya tsaya. Ina cewa amma an ƙara ba wata matsala da shan ta. Kuma Allah mai kukin sarki ya wadatta masa ya kai wata musu ihin bayan wa abdullahi wa ta shi turi shi a kwabin wani zai ce su sa yana daga cikin insani yin musu da a cikin abin da zai saba wa shari'a saboda ka abin da wannan yaro yake yin haramun ne ana tsorace maka lalacewar duniya da lafiya in bai yi ba saboda ka yana son kansa da lafiya ya dawo ya yi wa iyayenka da a cikin iyakokin shari'a. Gaskiya ko san hadisi ya inganta ko da sai wani Bukhari da wani Buhari hadisi Abdullahi bin Amr قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشيه والمرتشيه الا ما اوركن تركي ان النبي يا لعنتي الراشيه ما يبادر الرشوه والمرتشيه ده ما يكرر الرشوه malamai suka ce akwai ma wani wanda ake kiransa arraishi mai shiga tsakani don san wata rashawar saboda girmanta da kuma muna hukun wani bangare daga cikin bangarorin rashawa sai an samu sunna mai kai kawo tsakanin tabbatar da rashawa wannan ana kiransa arra'i shi wannan zai shiga la'ana ya kamata ya shiga la'ana shi saboda da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam arrashi wal murtashi la'anan nuni kenan wal ra'i shi ma la'anan nuni to amma wani lokaci zai yi haƙƙinka a kare idan ba ka bayar ba ba za a ba ka haƙƙin ba kana da zaɓi ka bayar ka karɓi wannan haƙƙi duk da bayarwan surar bayarwan rashawa ce amma nan ba rashawa ba tilasta maka akai mai karɓa a wannan lokaci shi yake cikin hukuncin rashawa amma a matsalarmu da muke ciki yanzu a Najeriya kowa da kowa don abin ya lalace ne kamar a kawo maka haƙƙi ne asali akwai masu yaƙi da sufufin masu yaƙi mata ba sa cikin masu yaƙi wani ma in ba da yardan iyaye ba ba zai tafi yaƙi ba amma akwai lokacin da yaƙi zai zama su kowa da kowa ne shi lokacin da maƙiya suka kawo muku hari a gari kowa iya ƙarfinsa da cizo da yaguni da farce mata da taɓarya masu kibau masu bindigar toka dole ne ku kare kanku wannan al'amari namu na lalacewa na rashin kishin ƙasa a Najeriya zama tsohon dare ga duniya idan ka ɗauki shugabanni za a ga kaɗan-kaɗan na gari dai ba sa ƙarewa amma kaɗan-kaɗan za a shiga wanda wa'annan sun fara shiga cikin hukuncin abin da ake kiransa nadir wannan nadiru la yuqasu alayhi saboda ka yi wannan hali da muke ciki kowa ya cije gara ka tsaya demomi su tsaya yanzu manyan motoci ba su ai sun kwace ne tsage na hakkin ba a musu irin hawan awara da ake wa sauran masu motoci saboda kowa ya kamata ya cije muna kokari ne mu kare Najeriya muna kishin Najeriya kuma abun zai yi ina tunawa lokacin da muke makaranta a jami'ar Islamiyya duk shekara muna dawowa hutu kuma za mu dawo ɗan kayayyaki haka a kanan muke sauka ana samun lalatattun kwastom da lalatattun immigration wani saboda kasu bata masa lokaci sai ya kunce kaya sakafin ya ɗaure zai ɗauki awa ɗaya awa biyu saboda haka zan an ba da wani abu yuci ni na daukan makai Allah kuma ya sani har na ga makarantar tun ana makarar da ni wani lokaci jirgi ya sauko na yi awa uku a kunce kaya na ce sai na kunce ina kuma ina gunaguni ina cewa ba ku ke tawa Najeriya in kunce in ce duk ku duba ni ban dauki kayan da ya saba doka ba kuma haramun ne in ba ku cin hanci wannan bata kasa ce wani lokaci ma wasu suka ce zan saka ni bayan kanta na ce ba ka bayan kanta ba ko cikin drone ku sani a kiran da ke cikin kunci akwai ran da aka rike ni har kusan magari ba wajen tufan awa hudu na ce duk na yi an yi kawo yan shekaru har suka gane ni da sun gani sai su ce wannan ka jara min ne mu tsibbe ta ayi wannan Allahu Akbar saboda haka idan aka dage saboda Allah saboda maslahar umma Allah zai tamke mutane mu Najeriya muke so kasar mu ce idan ba mu gyara ba zai gyara ta kamar sun ce ba aljanna za mu gyara mana Najeriya a duk constitution nan da aka rubuta a kowane department a duk ayyukan da rules and regulations da aka rubuta a bi shi ne gyara kasar mu kuma kamar sun ce sababin kenan na ba ku misali da kasar China duk wanda bai yi sababi ba ba zai kai ga musabbab ba wannan ka'ida ce kananniya a cikin sunnonin Allah madaukakin sarki cikin halitta na
tambayar mu ta karshe akan wannan ruwa Allah da yake cewa ya yi wa mace saki biyu amma sai ta ka sana ya cewa ta ki uku ya mata to wannan magana ba a yi
ai shi wurin haka saki hannu yake kuma haƙƙi ne na miji saboda haka akwai ƙa'ida shi ne abin nan albaynatu ala almuddai wa al-yaminu ala man ankara saboda haka ita mace a wurin maganar saki idan suka yi rikici da miji ba za ka ci maganarsa ba sai da shaida idan ta ce miji yana cewa saki biyu ne ita kuma tana cewa saki uku ba za a damu da maganarsa ba sai in ta kawo shaidar da ke tabbatar da cewa saki uku ne domin ana tuhumar ta tana nema ne ta sama wa kanta wata maslaha asali ta cigaba da zama matarsa yanzu ita tana cewa ba matarsa ba ce to sai ta kawo bayyana saboda haka maganar ta ba ta da kima idan mun shari'a matuƙar babu shaida
شكرا لكم على هذا اللقاء